الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ران الجمعة 22 ga watan Rabi'u Nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kara 1446 za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai suna Alfiyatul Usuli ta Sheikh Abdullahi Gwandu rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin ayi bayani akan wannan ilimi na usulul fiqh to kuma wannan darasi shine darasi na hudu to satin da ya gabata mun kammala abinda ake kira da wato muqaddima dama malamai sukan kasa muqaddima gida biyu akwai muqaddimatu ilmin akwai muqaddimatul kitab muqaddima ta ilimi ita ce muqaddimar da za ta kunshi kila wasu ta'arifat da wasu abubuwa wanda ita za mu yi bayani insha Allah ta'ala a baiti na 23 to mala yake cewa mustanadul faqihi aslun naqali aw mutadamminun li zakal asli aw nashi'un anhu aw nashi'un aw waslun aqali aw nashi'un anhu aw waslun aqali na'ni bihi bara'atan fil asli فالأول القرآن مع سنته والثاني في الإجماع من أمته والثالث القياس للأئمة والرابع استصحاب أصل أمة وأمة أنا كرنتها تونا ما لا يفعل جنجر وأشكين وتبني ونا مقدمة ما لنزي بياني wato akan abinda ake kafa dalili da shi duk sanda zaka ce ina da dalili sai aka lalaba wannan dalilin naka bai cikin wannan to sai a ce ba za a karba ba ba za a karbi wannan dalilin naka ba saboda haka ba komai ake hujja da shi ba sai abinda ya cika sharadin dalili da fatar an gane to abubuwan da mai kafa hujja zai kafa hujja da su to su ne mala ya fara kawo maka don ka san ma to wai da me ake kafa hujja ba da son zuciya ba da molan ka ba dishe sa za a yi ma bayani kaza ana dalili da shi kaza ma ana dalili da shi to shi kafa hujja asali ana wanda ke yin sa shine malami wanda ake kira da alfaqihu shi dalibi sai ne ya zama muqallidi ya kalla abinda malam wani ya faɗa in ya amintu da shi sai dogara gare shi amma dalibi bai kai matakin ya kafa hujja ba saboda shi ba malami bane don bai da ilimin da zai iya gano hukunci a cikin dalili bai iya ciro dalili a cikin nassi to kuskure ne haka kawai kana dalibin ilimi ka ce ai ina da dalili kan kaza ai ina da hujja kaza to ai baka wannan dama aikin malamai ne kai kokari kai karatu ka zama malami ina fatar mun gane yauwa sai dai ka ce a to ni muqallidi ne na dogara ga malam wani ya kafa hujja da kaza ni ma na bi shi in ya daidai shikenan in kuma ya fada rami kun tafi tare shi yasa bale ya ce mustanadul faqihi abinda malami zai dogara da shi kaga sai aka ce alfaqi yawwa daga alfiqhu ne alfiqhu shine fahimta mai zurfi shi ake kira alfiqhu ba zaran ka fahimci abu ba shi kuma fahimta mai zurfi wanda sai an yi bi hanyoyi an yi tunani an yi aiki ake kaiwa zuwa gare shi to shi yasa zaka ga wannan aiki ne na malami ba aiki ne na dalibi ba shi dalibi aikin sa alfahamu kawai fahimta abu sama-sama haka amma fahimtar abu sama da cikinsa to wannan sai malami ina fatar an gane kamar kai ne baka taba sanin unguwa ba sai a rufe maka idanu a dauko ka bakin wani gida sai a aje sai a bude maka sai ka kalli kofar gidan da yanayin gidan da sauransu sai a sake rufe ma ido sai a shigar da kai cikin kuryar gidan can tsakiya sai a bude ma ido bayan an bude maka ido sai a ce to za a sake rufe maka ido sai a sake rufe maka ido kuma a sake fitowa da kai sai a ce to wannan gida ka yi bayaninsa to za ka iya bayani cewa ka ga dai wani gida mai sura kaza da kofa kaza da sauransu amma hakikani yadda gidan yake ba za ka iya bayaninsa ba an gane yawwa to bayanin da za ka yi na dan sama-sama haka ba a kiran wannan fiqhu amma ka ga kila wanda ya gina gidan shi zai iya zuwa ya suranta maka gidan gidan kaza ne yanayin kazansa kaza daki kaza yanayin kaza da kaza da kaza to wannan bayanin da zai shi ake kira fiqhu to duk wanda bai iya yin wannan ga mas'ala ba a kira ne faqihi to shi yasa suka ce to ba aiki ne na dalibin ilimi ba to shi wannan faqihi din to shine za a yi bayani abinda an madogararsa abinda zai kafa hujja da shi shine yace aslun naqali akwai abinda ake kira asali wanda an ka naqanto ana nufi alkitabu was sunna abu na farko malami in zai kafa hujja to zai fara kallon alqur'ani da sunna su ne mazzali na farko su ne aslun naqali saboda naqanto su akai alqur'ani naqanto shi akai sunna ma naqanto ta akai ko to abu na farko kenan da ake hujja da shi yawa in ka hade su biyu sun zama abu daya in kuma ka rarraba su sai ya zama alkitabu sannan kuma sunna ko hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce au mutadamminun li zakal asali ko kuma na biyu shine wanda ya kunshi wancan al-aslun naqali shi ba al-aslun naqali bane amma kuma ya kunshe shi saboda ya dogara ne gare su shi ake kira da al-ijma'u al-ijma'u ana kiran sa da mutadamminu al-aslun naqali saboda duk wani ijma'i da zaka ji an ce malamai sun ijma'i kan kaza sun hadu kan kaza to in ka duba zaka ga akwai dai abin da suka dogara gare shi ko aya ko kuma wani hadisi tabbatacce ba ijma'i haka kawai babu wani dalili to shi yasa ake kiran sa da mutadamminu lil asalin naqali na uku au nashi'un anhu ko kuma wanda shi kuma ko kuma wanda an samu shi kuma ya fito ne daga wato asalin naqali shi kuma daga asalin naqali aka ciranto shi aka fidda shi shi ake kira da alqiyasu saboda shi qiyasi ana yin sa ne ga wata mas'ala misali wadda take sabuwa an gane wadda alqur'ani bai bayanin ta ba hadisi usi bayanin ta ba saboda sabon abu ne amma kuma yana buƙatar hujja to shine sai malami ya zo yayi abin da ake kira qiyasi sai ya koma ya tabin cikin alqur'ani da hadisi sai ya gano wata mas'ala wadda take kama da wannan sabuwar sai ya bi wasu hanyoyi wanda duk zamu yi bayani dalla-dalla nan gaba to in ya bi waɗannan hanyoyi in yayi muwafaka sai ya riskar da wannan sabon mas'ala din zuwa ga wancan mai me yawa mai dalili sai a bashi wannan hukunci kuma muna bada misali da abubuwa da dama waɗanda ba su zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yawa amma kuma sun faffaru a yanzu to shine sai a yi kiyasin su akan waɗancan abubuwa wanda duk in mun zo a babin kiyasi duka malam zai kawo mana misalai to shi kiyasi ana kiran sa da nashi'un anil aslin naqali saboda asalin sa ya dogara ne ga ya zama wato reshe ne akan kodi alkitabu ko kuma as-sunna to kaga wannan aiki aiki ne na malami eh to amma zaka ga in abu ya faru sabu sai kaga kowa magana yake da wanda ya iya jan baki da wanda ma bai iya ba kowa malami ne sai ya ce ai hukuncin mining kaza hukunci kaza ai halatu ne ko haram ne ko kaza ka gani sai su ta barna su suna ganin cewa wai addini suke yadawa alhali wannan malamai ya kamata masana Qur'ani masana hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da ijma'in magabata da ulumu waɗanda za su taimaka a fahimci waɗanga abubuwa su ne za su yi wannan aiki amma kai da ko larabcin minti ɗaya baka iya yi to ina kai ina ba da fatawa to kaga fitin da aka fito ko kowa sai ya kafa kyamara ya ce ai hukuncin kaza ai sai ya faɗi ra'ayinsa ya gaba to wannan bala'i ne aw waslun wannan dole ayi naqalu saboda wazani aw nashi'un anhu aw waslun aqali kakkace aw aslu baitin zai kalle aw waslun ma'ana aw aslun aqali na hudu shine abinda ake kira da al aslul aqali asali na hankali to me ake kira da al aslul aqali shine yace na ani abinda muke nufi bihi da shi bara'atan fil asl abinda ake kira da bara'atul asl akwai wata ka'ida a wurin malamai wanda ana amfani da ita cewa asalin komai to yana nan yadda yake a farko ba za a yi hukunci a ce haramun bane dole sai an samu dalili an gane yawwa saboda asalin asali ake kallo to in an ga cewa za a tashi daga wannan asalin zuwa ga wani abu to sai an samu dalili kamar misali a layin alwala ruwa asali in ka samu ruwa to masu tsalki ne in ka ji an ce ruwan nan najasa ne to akwai wani abu da ya zo ya shige su suka tashi daga wannan sannan asali kai ba mukallafi bane ba a cewa kaza dole na sai kai sai da dalili da aka ce sallah wajibi ce dalili aka samu azumi dalili aka samu haka da sauransu to ita ma wannan ka'ida ce mai muhimmanci saboda haka al-aslu shine bara'atu al-asli abinda suke kira da al-istishab komai akan bar shi ne akan asalinsa saboda haka ga ka'ida yanzu in ka zo ka ce kaza haramun ne shi kuma wani ya ce halatu ne to kai da ka haramta kai zaka kawo dalili saboda kai ka tashi daga asali ka koma zuwa gani wani abu sabo to yanzu kai da ka haramta ko ka ce wajibi ne sai a ce ka kawo dalili ina ba zan muna fahimta yawwa na'am ban ji ba a asalin komai halatu ai shi ne dalilin shi ne dalilin yawwa in ka ji an ce halatta kaza to kenan dama haram ne idan aka ce wani kawo dalili kan kaza halatu ne to kenan dama mi yawwa amma al-aslu komai halatu ne aje ayi haza huwa al-aslu kakka isa sinai komai duk abin da ka ji an ce haram ne to dalili ne yazo ya haramta shi ai da giya halacci to sai ka tambaya ka ce ka kawo dalilin da yasa giya ta zama halat a wannan lokaci ba a tambaya halaccin na bara'atul asliya shine dalili da aka zo aka ce a giya haram ce dalili muka samu amma da an yi zamanin da sahabbai na shan giya kuma Allah bai hana su ba saboda ni albara'atul asaliya to yanzu in wani ya zo ya ce giya halacci to sai a ce ya kawo dalili saboda dama ne ka fahimci matsala yanzu to al-aslu fi kulli shay'in al-halal wannan shine fahimtar mafi yawan malamai asali komai a bar shi yadda yake in abinda aka amfani da shi ne to sai a ce halacci in ibada ce sai a ce ba wajibi ba ce Ina fatar ka fahimta. Wannan kenan. Sai a ce ba wajibi bace. In wani ya ce a wajibi ne sai a ce to kawo dalili. In ya ce a kaza haram ne sai a ce to haram ne a ci sai a ce to kawo dalili. Amma asali cin alade, cin kare, cin waye-waye duk halatu. Daga baya sai shari'a ta zo ta halatta. To sai aka samu wani abu babu dalilin da yasa aka ce haram ne, to sai a bar shi akan halat. In kuma ka ce a haram ne, to sai a ce kawo dalili, saboda ka tashi daga mi. Wannan ka'ida tana da muhimmanci.
Wadanda suka banga
sai na'am eto ita ma dama ibada ai sai an ce kai, dama asali ibada ba a yi, asali ba a sallah, ba a azumi, ba a zakka, ba a haji, daga baya ne dalili ya zo ya ce mi, ya ce a yi. To duk abinda za ka yi da tunanin Allah zai baka lada, wannan dama ka tashi daga mi al'asulu. Asali din kar ka yi, ya zaman ka haka nan ba matsala, sai an ce ka yi. To tashi ka ce za ka yi, sai a ce to ina dalilin yi din, yin sallah za mu yi ai, ka gane? To ai muna da dalilin yin sallah. To ba ku san da ai zamanin da ba a sallah ba, lokacin da annabi yana maka ai ba azhar, ba yin la'asar, ba yin asuba, eh ba wajibi bane. Amma daga baya sai aka mi, sai aka wajabta su. To asali layin ibada ba a cewa kaza ka yi sai da dalili. Asalin abin da yake ci ake yi ko amfani ake yi da shi halatu ne. Shi yasa har a al'ada za ka ji suna cewa al'adatun muhakkamatu. Asali duk abin da yake al'ada to halatu ne. Duk abin da yake al'ada ne, ɗabi'a ne na mutane to halatu ne. In wani ya zo ya ce abu kaza da ake yi a unguwa kaza haram ne, to sai a ce kawo dalili. In ya kawo dalili shi kenan, in bai kawo ba. Yau to ka gani? To shi yasa ba su rigimar cewa ai abin da ake lokacin aure na akwati da sauransu bid'a ne, sai a ce to ku kawo dalili. Don al'ada ne. Ko abin da ake na baiko da su lehe da waye-waye, in wani ya zo ya ce haram ne ko bid'a ne, to sai ya kawo hujja. In bai kawo hujja ba, to yana nan a matsayinsa na al'ada. Ita kuma al'adatu muhakkamatu. Wanda bai kawo dalili ba shi kenan, kowa ya je ya bai kwansa, kowa ya je ya lehe, kowa ya je ya lehe, sa an gane? Yau al'asulu ba, sai an samu dalili. Sai an samu dalili wanda ya san harkokin abin sai ya kalla ya gani. Yau eh, shi zai ba da fatawa, wanda yana da shari'a kuma yana da gogewa a wannan fanni, to sai ya auna. Amma asali ma yana halatu. Saboda mi albara'atul asaliya. Amma in aka samu wani, tunda mu ba fannin mu bane, in aka samu wani wanda ya ce a'a ai akwai dalili kaza da kaza da kaza wanda ya ci karo da musulunci, saboda haka ya zama haram, shi kenan. Sai mu abin nan, an gane? Allah ya sa mu dace. Na'am. Eh. To darasin da zai zo gaba za a yi bayani akan sharaɗin kafa dalili. Ka ce ina da dalili kaza, to shi ma sai an samu sharuɗa guda huɗu. Duk wanda ya kawo ba dalili sai ka auna. In ka ga bai tsallake wannan hudun ba, to sai ka ce to wannan ba dalili ba ne. Yawwa, je ka nemo wani. A'a, ko da ya isa. Eto, kaga tun asali ma bai kamata yi magana ba. Shi bayanin da muka yi, cewa ɗalibai da jahilai su bar sa baki cikin addini. In ma za su yi magana, to su ce sun ji malam wani wanda aka shaida da ilimi ya kafa dalili kaza da kaza da kaza. kamar sai kai jahili ya ce ni a fahimta ta to kaga sau matsala kuma ji ba kuwa yake ba to kaga akwai aiki ko to akwai lokaci ko ba tsaya dan to yanzu dai waɗanga abubuwa guda hudu su ake kafa hujja da su sai mu rike su alqur'ani da hadisi ko sannan da ijma'i sannan da mi na hudu albara'atul asaliya ko al-istishab yawwa to yanzu karatu na gaba za a yi bayani akan sharadin da ake buƙatar dalili ya cika shi dalilin ba mai kafa shi mai kafa dalili mai bayani sai al-faqi shi yasa yace maka mustanadul faqih saboda haka wanda zai kama dalili sai ka kalle shi waye in ba malami bane sai ka ce to Allah rufe bakin ka wannan harakan malamai ce kar ka bata min lokaci to shi ma malami in ya kawo to dole ya takaitu cikin waɗannan guda hudu to cikin waɗannan hudun guda hudun da zai kawo su ne adda sharuɗin da za su tafi saboda haka ko aya mutum ya jama sai ta cika sharuɗin in hadisi ya jama sai ya cika sharuɗin haka da sauransu wannan babi ne mai muhimmanci na'am malam za ka yi magana to in mun bi a hankali kuma cikin hikimar da malam ya yi kowannen su zai ɗauka ya yi bayani alkitab zai yi bayani akan alqur'ani sunna haka da shi kan shi ijma'i da qiyasi da albara'atul asaliya kusan shi ne duka littafin ya kunsa to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh